sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. A tarukan da ya da kungiyar kasashe masu karfin masana'antu na G7 da kawayensu na Turai a makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden bai wata ba wurin bayyana wa duniya cewa Amurka ta kuma farfado domin jagorantar warware matsalolin duniya kamar batun sauyin yanayi da yaki da ayyukan kama karya da kuma batun tsaron yanar gizo da kuma raba rigakafin coronavirus ga kasashe matalauta. Biden ya kuma tattara shugabannin kasashe mafiya karfin demokradiyya a duniyar da su mara wa shirin kafa gidauniyar ayyukan gine-gine ta duniya da aka yi wa suna B3W a takaice a wani mataki na musamman da zumar kalubalantar shirin gine-gine na China mai suna BRI a takaice. Sunan shirin ya samo asali ne daga taken gangamin yakin neman zaben Biden, inda ya yi alƙawarin taimakawa Amurka ta sake gina kanta bayan barnar da annobar coronavirus ta yi. Da yake sanar da shirin, ya kwatanta shi da mafi adalci fiye da shirin China na BRI. Kana ya ce shirin B3W na Amurka ba kawai yana da amfani ga kasashe ba, yana kuma da amfani ga duniya ma baki daya, kuma yana tabbatar da darajojin demokradiyyarmu, amma ba masu kama karya da ba su da wata daraja ba. Ma'aikatar kiwon lafiyar Isra'ila ta hakikance a jiya Asabar cewa allurar rigakafin COVID-19 da Falastinawa suka ke karba cewa ya kusan lalacewa, rukunin rigakafin na da kyau 100% a cewar ta. Hukumomin Falastinawa sun soke yarjejeniyar a ranar Juma'a wanda a karkashin ta Isra'ila za ta ba su zubin allurar rigakafi miliyan 1 a madadin rigakafin da za ta karba daga Pfizer a cikin wannan shekarar. Mai magana da yawun Falastinawa Ibrahim Melhem ya ce zubi 90,000 na rigakafin Pfizer da aka fara kawowa ba su yi daidai da abubuwan da aka zayyana a yarjejeniyar ba, a don haka ne kuma Prime Minister Mohammed Shtaya ya umarci ministan kiwon lafiya da ya soke yarjejeniyar. Isra'ila dai ta kaddamar da gangamin yin rigakafi na gama gari bayan da ta samu miliyoyin allurar rigakafi daga Pfizer. Dan takarar shugaban kasar Iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kai a hannun mai sassauran ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Ra'isi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a ƙasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin ƙasar Abdul Nasir Himmati a wata wasiƙar da ya rubuta ga wanda ya nasaran, a cewar kafafen yaɗa labarai. Iraniyawa sun kada kuri'a a jiya Juma'a na zaben shugaban kasa da ba a fito sosai ba, kuma wanda ba a samu mai ja sosai da fitaccen dan takaran Ra'isi ba. Babu alƙaluma a hukumance daga ma'aikatar cikin gida na kiyasin adadin waɗanda suka kada kuri'a har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe na karfe 2 na asubahi a jiya Asabar a gugun kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sanar a hukumance cewa barkewar Ebola na biyu a kasar Guinea ya zo ƙarshe, wanda ya halaka mutum 12 a cikin watan Fabrairu. A mutane 16 da aka tabbatar da sun harbu, da wasu 7 a cikinsu suka huskanci cutar da tsanani. A cewar alƙalumar hukumar WHO, za a iya danganta nasarar daƙile cutar da darasin da aka ɗauka a annobar a shekarar 2013 zuwa 2016, wanda ya halaka sama da mutane 11,300, wanda galibinsu a ƙasashen Guinea da Liberia da kuma Saliyo ne. A ƙarshe, wani babban janar sojin Amurka ya yi gargadi a shekaran jiya Juma'a cewa ta'addanci na wanzuwa a tabakinsa tamkar wutar daji a wani babban sashi na Afirka, kuma al'amarin na buƙatar kulawa daga duniya. Ya yi wannan furucin ne yayin rufe wata babban rawar daji da ta hada da sojojin Amurka da na Afirka da kuma na Turai. Rawar daji mai lakabi Zagin Afirka, wadda aka shafe makonni kusan 2 ana yi, an fara ne tun daga yankin Morocco, aka ɗan yi wata kuma a Tunisia da Senegal.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna kan mukabalar mu da babban shugaban ma'aikatar man fetur ta kasa Mele Kolokyari da mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta kasa Comrade Nasiru Kabir da Comrade Ibrahim Garba Wala da sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. Za mu tashi ne daga ƙarshen bayanin Comrade Ibrahim Garba Wala. Ku biyo mu.
Shin yaya kuke ganin za a yi gyara ga wannan wadda har talaka zai tabbatar da cewa ra'ayin ku daya da shugaban kasa, kokarin ku daya da shugaban kasa? A takaice kenan, in na sake samun dama zan dawo da wasu tambayoyin da na rubuta.
Sunana Yusuf Sallau Amin, ni lawyer ne. Ina mai matukar miƙa godiya ga wanda suka hada wannan taro kuma suka bani dama in zo wannan taro in kuma kasancewar an gayyaci manyan baki a jere wannan gurin wanda da labarin su nake ji wanda kuma a yanzu muna tare da su muna tattaunawa. A wannan dama ce a gare ni na ainihin faɗi ra'ayina kuma na nemi ƙarin bayani a gurin wato babban bako GMD na NNPC Alhaji Mele Kyari. Ni anan ina zaune a matsayina dan arewa kuma duk bayanin da zan yi zan karkata kasancewa na dan arewa, saurayi na dan arewa. Wato taso mu muna ta jin labarin abubuwan da ke faruwa a Najeriya, na arzikin da Najeriya take da shi da kuma waɗanda suke moran wannan arzikin. Kuma mun zaga Najeriya mun ga yanda abubuwan suke musamman kudancin Najeriya, kuma an ta'allaka wannan ci gaba da suka samu ta bangarruka da dama kasancewar wasu da yawa daga cikin su sun yi karatu sa'annan kuma suna da arziki na man fetur. To a yanzu sai aka wayi gari aka ce an samu mai a arewa. To amma abin da ke bamu mamaki, ni kamar ni iri na tun lokacin da aka ce aka samu wannan mai a nan wato yankin Northeast, yankin Borno, Adamawa da kuma Gombe ban manta ba. To mutane da yawa talakawa da irina muna tunanin cewa za mu kalli abun ya kankama da wuri, duk da cewa shi mai girma ya yi bayani kasancewar ba a yanzu za a yi tunanin samun moriyan wannan mai da aka samu ba. To amma dai hakikanin gaskiya kamar yadda shi sakataren kungiyar kwadago ya fada da kuma mai martaba ya fada, tabbas talakan arewa kusan kai tsaye su ne su kawo wannan gwamnati a zuwa kan darajar mulki. To amma abin bakin ciki, mu dai irinmu samarukan arewa da kuma talakawan arewa, maganar gaskiya har yanzu ba mu san ina aka dosa ba, musamman abin da ya fuskanci moriya daga wannan gwamnati. A hakikanin gaskiya ma mu gani muke ta bangaren abin da ya fuskanci arzikin kasa wanda kai tsaye ana ta'allaka ta shiga man fetur, muna ganin mutanen wasu yanki sun fi moran gwamnatin. To hakan yasa bamu da nutsuwa a tafiyan da ake a yanzu, kuma kullum muke neman kofa da kuma hanyar da zamu isar da wato wannan sako zuwa ga shugaban kasa ya fahimci cewa lallai mu dai kan da muka kashe kanmu shekara da shekaru muna ihu sai baba kuma Allah ya azurta mu da shi. To hakikanin gaskiya har zuwa yanzu ni irina da samaruka irinmu wanda suka fito daga yankin arewa, hakikanin gaskiya ba mu mora ba, kuma har yanzu muna jira mu mora, kuma da fatan shi babban bako zai isa da wannan sako kamar yadda mai martaba ya bada shawara. Ya bada shawaran cewa lokacin wato mulkin Goodluck Jonathan an samu ci gaba, misali na wato abin da ake kira da shopi, wanda kuma muna tunanin a yanzu da ya kamata a ce a mataki wato na shugabancin kasa da mataki na state da kuma mataki na local government ya kamata a ce an samu wato wata tafiya da ake wacce aka dora talakan arewa a kai, musamman samarukan arewa wanda ake ganin basu yi karatu ba, kusan kashi 80 cikin 100 basu yi karatu ba. Ina ce karatu na nufin karatun zamani, basu yi wannan karatu ba bullo sun mai ina aka dosa. So wani abu ne aka tanadar musu don su mora a wannan gwamnati, musamman duk da cewa shi shugaba wanda ke zaune a nan shi alakinsa yana bangaren abin da ya fuskanci man fetur ne. To amma duk da haka shi ma ina da yakini yana iya kokarinsa, kuma muna fatan zai kara kokari akan kokarin da yake yi gurin isar da sako zuwa ga shugabanni su ga sun yi abin da ya dace ta wannan bangaren, kuma musamman man arewa nan. Lallai muna da burin mu ga cewa lallai wannan an mana bayanin yaya ne yaushe ne sa'annan kuma ta ina ne za a iya samun wannan arziki, don wato gorin da ake mana yayi yawa, gorin da ake mana duk inda muka tafi cewa baku da arziki, arzikin mai da shi kuke rayuwa, kuma arzikin na wasu mutane ne kadan a kudancin Najeriya. Don haka me zai hana tunda Allah ya sa mun samu, duk da cewa mun san abu ne mai wahala, me zai sa a mai da hankali a kansa a ga an yi abun da ya dace an samar da wannan mai ba don komai ba saboda moriyan dan arewa da kuma moriyan Najeriya gaba daya. wannan shine a takeice abin da zan yi bayani a kai.
Assalamu alaikum Comrade Wala and Barista, na muku godiya. Shi shugabanci kullun idan aka rasa yadda babu shugabanci. Kuma ni ma ina cikin masu imani cewa dukkanmu mun dogara ga shugaba Buhari domin ba don komai ba, domin amince cewa shi adali ne, shi mutumin kirki ne. Babu tantama kan wannan, ba mai gardama da wannan. Amma kuma kada manta gwamnatin nan na dukkanmu ne. Duk wani take-taken gwamnati hadda talaka cikin. Kuma bari na dawo kan maganar da ya fara da shi akan cewa wasu za su zo su gama gwamnati da su da iyalinsu da danginsu da waye da sannan tabbatar baka cika bana cikin su. Kuma bani da wannan fatan, bani da wannan burin. Kuma na san mutane da yawa a cikin gwamnatin nan da ba su da wannan burin. Na san da yawa ana samun batatu kowane halin da ake ciki za a samu wanda za a ce ba su kamanta abin da ake so ba. Mana tabbatar maka akwai bambanci yau da jiya. Ni ba dan siyasa bane amma na san ni ma dan kasa ne, saboda haka na san akwai bambancin jiya da yau. Kuma akwai abin da mutane ba su sani ba. Idan aka auna tunda wannan kamfanin mai fatin na shekara na kusan 30 yanzu yake aiki wannan kamfanin, na san abin da suka faru da. Misali in aka dauki shekara 5 da baba Buhari ya zuwa yau, kuma dauki shekara 5 tun kamar ya shigo, in aka dubi adadin dukiya da suka shiga hannun gwamnati a wancan shekara 5 din, kuma aka hada shi da na yau, din aka auna shi za a ga bai wuce kashi ɗaya ciki uku aka samu. Kuma ayyukan da wannan kan bi challenge na tabbatar ne ba dan siyasa ba amma ko din ka sani ayyukan da aka yi da wannan kashi ɗayan ya wuce aikin da aka yi da wancan da ta nan kashi sa uku. Na tabbata maka wannan. Saboda haka abinda kamar barista yake cewa mu gan shi a kasa, hadda comrade kowa ya faɗa cewa gan su a kasa, da gaskiya ne mutane za su ce a gan su a kasa, amma gani a kasan nan mutum kullun shi mantuwa ke gare shi. Abubuwan da me yake ciki ko sanin kowa ne kamun aka fara wannan tafiyan, hanyoyi da halin da suke ciki. Har yanzu akwai hanyoyi da ba su da kyau mun sani, amma kuma a auna duba kada manta ta hanyoyin na wani hali suke a wancan lokacin zuwa yau. Akwai bambanci masu yawa. Tsaro da ake fitina a ciki yanzu sanin kowa ne kullum magana saura, kada manta cewa idan ka tashi daga Abuja zuwa Kano 2015 misali za ka wuce checkpoint sun kai 30, wani ma bai ma zuwa Kano misali. Ni mutum Maiduguri, akwai an yi shekara 2 da ban taka cikin Maiduguri ba, hana ne aka zuwa. Kuma an kai shekara 2 ba a sallan magariba da isha ya masallaci, kowa san da wannan. Shekara 2 aka yi, an yi shekara 2 ba a yi suna ba, ba a yi biki ba, ba a ɗora aure ba, a zahiri ba a yi ba. Amma yau kowa ya san cewa wannan ba wannan hali ake ciki yau ba. Saboda haka kullum ana auna abu sai a duba baya a duba yau, kuma ga cewa lalle an ci gaba kuma an samu nasara. Yana yiwu abinda muke tunani ko kuwa muke bukata a ce ya kasance yau bai kasance wannan na yadda, amma kuma lalle yana tabbatar cewa akwai ci gaba da aka samu, akwai aminci da ta canza. Ba a cewa 100% an samu shi tunda duk mutum ajali in ba ka ba za ta zafi safi ba, tunda ana kuskure kenan, ana kuskure. Amma kuma wallahi inda ba gaskiya ba wannan ba, akwai bambanci kwarai da gaskiya. Kuma an samu wannan bambanci, Allah ya taimake mu kuma mu ga idda wannan alƙawarin da dukan muka yi. Yanzu bai mu ce mu ware kanmu mu ce ai Buhari ne ya yi alƙawari, alƙawarin na ma'aikata ne za su aiwatar da shi. Saboda kowa inda ya rike ya tabbatar cewa ya shi da kwarai. Kuma a iya sani na wannan shine shugaban kasa kadai na shafa din wannan, cewa ba zai kira maka baka aiki ya ce maka gashi na tura maka wani a taimake shi a yi kaza a aiwatar da wannan kungilan, ba a yi ba, bai taɓa yi ba, ni ba taɓa yi da ni ba. Kuma na san mutane masu karamci da yawa wanda suke ciki wannan gwamnatin da za su tabbatar maka cewa wannan magana gaskiya ne. Saboda haka maganan aminci da na mutane insha Allah za a ceta da wannan, kuma mutane za su gan shi a zahiri. Amma dama shi kullum idan hali ta canza akwai abubuwan da kila a gwamnatace ba mu aiwatar ba, shine mu ga mutane abubuwan da aka yi kila ba mu yi su ba. Amma lalle akwai canjin da aka samu wannan kasan, kuma alƙawarin nan insha Allah an rike shi daidai gwargwado. Na mu dawo kan maganan DPR, kamar yadda Halima ta ce DPR na ba ta karkashin NNPC, kuma ba zan san tabbacin maganan da kai ba. Kuma very happy don za mu zanna, idan muka zanna da kai muka tattauna na tabbata zan toko in nuna wanda wannan abun ya shafa, kuma za a yi magana shi. Amma yanzu aka ban yan baida mani martani akai, amma kuma haka ya kasance ba kyauta ba. Amma kuma na tabbatar maka cewa idan hali mu zanna mun bar wannan taron ka bani su zan tuntubi wanda abun ya shafa. Amma akwai bukata a yi a bada uzuri a san abubuwan da suka faru, kuma hakan ne kuma sai mu magana shi insha Allah. Dan mu dawo kan maganan barista kan mai arewa. Zahiri ne mun samu mai tabbatacce a cikin tsakanin Gombe da Bauchi, kuma masu muhimmanci. Kuma shi mai yadda yake idan ka same shi kusan kullun a sauke ka ce ka dawo da shi ya maka amfani, yana dauki shekara 5. Amma mu kuma mun dauki sabon sare wanda ba zan yi magana su a nan wurin ba, inda za mu take ita wannan lokacin insha Allah za ga amfanin su a kasa ba tare da an kai wannan son lokacin ba. Kuma kacce aka samu damu mu ga mai gida ga halin da ake ciki, na tabbata cewa magana da muke na is live on Twitter, na sa ko wanda aikin su ne su saurari wannan abun su ga mishi, ni ma na samu dama, na da dama da nake ganin shi, ina gan shi zan ga mishi ga abin naji insha Allah. Allah ya taimake mu.
To muna godiya. Sai kuma waɗanda muka gayyata da in akwai tambayoyi sai a danyi saboda babban director ya bada amsa.
To assalamu alaikum. Sunana Nura Abubakar. Tambaya zan yi a takaice guda daya akan maganan refinery, tunda magabatan mu da waɗanda suke nan da waɗanda suke fitowa a gidajen radio da television duk suna bayani akan maganan duk wani rayuwar mu na Nigeria, most especially mu talakawa, duk ya ta'allaka akan man fetur ne. Duk inda wani motsi aka yi akan farashin man fetur zaka ga rayuwar al'umma ya canja, an shiga wani yanayi na kunci. So kuma duk bayanan da ake yi cewa shine wannan abin da yake kawo karin kudin mai shine saboda ba a refining din mai a nan Nigeria, ana fita da shi waje. So tambayana shine akwai lokacin da muke da sa tsammani za mu waye gari a matsayin mu na yara yanzu samari wanda za mu tashi muga ana tace wannan a Nigeria. Ranka ya dade.
Sunana Salihu Abdullahi, mu representing Azman Oil and Gas Company a nan Abuja. Duk maganganun da ake ta yi muna ne muna ji. To mu dai bangaren Azman Oil and Gas muna yi maka mai gida fatan alheri akan aikin da shugaban Buhari ya baka. Ka yi shi tsakanin ka da Allah, sannan kuma an kabar wajen za a yabe ka. To mu ne ma'aikata Azman Oil and Gas. In aka kare kudin mai ko an cire talabi mai, panic mu ne masu gani practically, mu ne muke controlling dinsu, crowd dinsu a gidan mai. So yanda abubuwa ya tafiya din, Allah ya sa a ci nasara. Addu'ana kenan insha Allah.
A sunana Mustafa Garba Girawa. A kamar yanda muke sauraron bayanai daga bakin na gaba da mu, musamman shugaban Kwadago ko wakilin Kwadago, a shi shugaban kasa hakika talakawa ne suka zabe shi ya kai matsayin da ke ciki, kuma shine yake da alaki na yin duk wasu abubuwa da ya kamata. To amma abubuwan nan ba su ayyuwa dole sai da wakilai. Wakilai su ne jigo, kuma su ne wanda za su ba da haɗin kai sannan abubuwa su tafi daidai, sannan kuma su ne waɗanda za su bata komai ya ke tafiya. Mun shaida shi mutum ne wanda zai yi kokari ko kuma mai kokarin ne shi, amma mu kuma muna gani a Najeriya akwai wakilai waɗanda ake dora akan abun su kuma ba sa yi, akwai kuma wanda suke da niyya su yi abun amma abun yana fin ƙarfinsu duba da rayuwarsu, maybe in sun yi abu mai kyau wasu za su iya lalata rayuwarsu ko wani abu. To ni kira na gaskiya da shugaban Kwadago ne, amma talakawa in abiye bakan shugaban kasa gaba daya, mu babu wani wanda muke kallo a idan mu kamar shugaban Kwadago, in dai a harkan mai ne ba wanda muke kallo sai shi, talaka shi yake kallo. In abi ya bar office dinsa ya koma abin ya bar gurinsa ba magana sa agunsa, in dai akan mai ne agun talaka, to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu kawai haka muke musu kallo. Shugaban Kwadago mu abin da muka dauka shine wakilin a harkan mai, wanda zai takura ko da dadi ko babu dadi ayi mana, shine zai matsa, shine zai danna namba, dole ayi mana shine duk abin da bai faru in dai ba ayi mana na kirki ba, kawai mu shi muke ganin laifi inda a harkar Kwadago ne. Sannan kuma muna shirar da direbobin mu, sometimes za su gaya mana cewa mutum zai dauko mota daga Lagos ko daga wani guri dai wanda ake dauko man, zai yi tafiya mai nisa ya zo har cikin garin Niger, amma zai iya kwana uku ko biyu akan Goslo wai wata gada ta kare, ni ban sani ba, amma dai abin da suke sheda mana kenan. Kuma na bibiya abubuwan naga cewa eh haka ne, shi shugaban Kwadago yana da alaki ya bu wannan magana ta direbobi da wannan gada ta kare har mu samu gyara, in mun zo man mai dinga hucewa ta kan wannan gada din ba tare da mun zauna muna ta jira mai ba, za mu ga mai ya kare gidajen mamu. Amma muna zuwa mun tambaye sai ce wallahi ina Niger gada ta kare babu hanya da za mu huce. Shi shugaban Kwadago yana da alaki na bin wannan abun domin a kwato mana yancin mu, shine dai maganar da nake da tambaya da shi.
Da tambayar Mustafa Garba Girawa za mu dasa aya a yau. A madadin babban darakta a ma'aikatar man fetur ta kasa Mene Kolo Kyari, da mataimakin sakataren kungiyar Kwadago ta kasa Comrade Nasiru Kabir, da Comrade IG Wala, da sarkin Hausa Wanyanya Alhaji Musa Dala, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
To a gaida Madina, Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau shirin rayuwar birni muna tare da wani malami ne. Ko zaka gabatar da kanka, sunanka?
Farko sunana Malam Yahaya Abdullahi Ahmadu.
Kamar wace sana'a kake yi ne?
To malam, gaskiya ne sana'a na ina harkan tuƙin mota ne.
Shin kai mutumin ma wani gari ne tukuna? Wace jiha ne?
Ni dan Katsina ne.
Cikin garin Katsina?
No, cikin Zangon Daura.
Zangon Daura? Wai wai wai, kace ashe dan garin shugaban kasa ne kai. Ko ba haka ba?
To lalle muna tare da shi kwarai da ne haka yake.
Shekara nawa kenan daga fara wannan sana'a?
To gaskiya yanzu dai zan kai shekara ɗaya da wasu watanni ina harkan nan.
To shi wannan sana'a ta tuki da ka fara, ka fara ta ne daga can gida a can Zangon Daura ɗin, dama a can kana tuki ne ko kuma yaya aka yi? Dan ba mu labari mana kaɗan.
No, sai da na zo nan duka wannan abubuwan na same su. San da na ce a gida ban iya mota ba. Dai shi gaba wanda Allah ya buɗe mana dai a nan na zo na koya duka su.
To da a can gida kaman wani sana'a kake yi?
Gaskiya sana'a na a can muna noma da kiwo.
Kai karatun boko kuwa?
Ka wallahi malam, gaskiya mu da yake bokon ba a tashi ba, iyayenmu ba su ba shi muhimmanci ba, shi yasa ba mu yi shi ba.
Amma karatun Muhammadiyya fa, an dan taba karatun Muhammadiyya?
To mun taba kadan, amma kadan ne.
Shi ma kadan kadan?
Kadan ne, gaskiya kadan ne.
To menene ba ka sha'awan zuwa Abuja ka zo ka fara wannan sana'a ta tuki?
Gaskiya sha'awa na, nayi sha'awan rayuwa na ta yi mun inganci duniya da lahira. Domin ina so in dogara da kaina, ba na so in je ƙarƙashin wani in ce wani ka bani yau. Kaga yau in na je wajenka gobe na dawo ba za ka ji daɗi kai kanka wanda za ka bani. Shi yasa na ce to bari in fita in nema ni da kaina. In samu abin da zan shiyar da kaina da iyayena da iyalena.
Kana ganin cewa in ka zauna a gida kana sana'a ba za ka samu kaman abin da kake samu a can gida ba, fiye da in ka duba, ka gana in ka duba rayuwar Abuja tana da wahala.
Lallai haka ne, rayuwar Abuja tana da wahala sosai ana. Amma a gidan yawanci abin da mutum zai samu, in dai mutum ya haƙuri a nan ɗin ma, abin da zai samu, abin da zai mallaka a gidan ɗin ma, a nan ma zai iya mallakan sa. Domin ƙarfi ma yanzu mun fi dogara da noma, to kuma gashi yanzu ana samun ƙarancin ruwan sama. Ha yanzu ma ba a samu ruwan sama ba, maganar da nake da kai yanzu haka.
To amma yanzu kana komawa can gida ɗin, kana komawa ka je ka yi noma ne ko kuma kawai ka dogara da wannan tuki da kake yi ne kawai?
No, gaskiya ban dogara da tuki nan ba. Abin da na samu a nan zan tura a gida a yi mun noma, daga nan ma kuma yi amfani da shi abin da na samu a nan, yi amfani da shi.
Kaman kana biyan haya ne a inda kake?
No, inda nake, wanda nake aiki da shi, shi ya ɗauki ɗawainiya na rayuwa na, inda nake aiki da shi.
Ba ka biyan kuɗin haya?
Ba na biyan kuɗin haya, kuma farko ma ba na neman abinci, duka a ƙarƙashinsa nake shi.
To ba, masha Allah, masha Allah. Kai abin ya zo ma da sauki, ba kaman mutane da dama ba.
Gaskiya alhamdulillah, na gode Allah. In dai ta wannan hanya ce kam, na gode wa Allah.
Shin ma kana da iyali kuwa?
Gaskiya ƙwarai da yini na da iyali.
Akwai mata?
Ƙwarai da yini.
Mata ɗaya, biyu, uku ko huɗu?
Ha ba, ha ba malam. Ai huɗu sun yi yawa, ina biyu ɗin ma ana nan dai ana tana.
O matanka biyu?
To gaskiya zan ce ma ina kan nema dai. Daya dai kawai.
Daya yanzu mata ka? Amma ƴaƴanka nawa?
To yaro na ɗaya.
Daya, ka duba su kuma iyalin naka, kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci ne kamun ka je can?
Oke, gaskiya zan ɗauki kamar kimani wata huɗu zuwa wata uku. Har yanzu kawai na daɗe wata huɗu zan yana.
Kana tunanin wata rana ka koma can gida ka zauna da iyalanka, menene fatanka, me burinka a rayuwa?
To shi kan ɗan adam kullum wanda yake nema so yake ga shi ma yana gida, yana hina kan shi, ko ba haka ba? ina sha'awan koma gida nema ko ban koma gida ba dai a ce dai kana tare da iyayenka ko da iyalanka dai ga sunan dai makamacin haka.
To nagode kwarai Malam Yahaya.
Okay, ni ma nagode sosai.
Allah ya taimake mu baki daya.
Amin amin, nagode sosai.
Nagode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.